بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما وأبدا منا وديا ديبوغ الله سبحانه وتعالى من دا يعمل شيمنا الدعاء وأن مريسي نا رانا الاربا بقوي غوات رمضان الشكالة دبو ديد دليه دود سلاتين دشدا تهجر منزا الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 24 ga watan 6 shekara ta 2015 al-lisafi miladiya. A ci gaba da darusan mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga littafin Malam Abdulrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Kafin mu ji abin da ya rubuta mana dangane da ayoyin da malam ya karanta mana, za mu karasa abinda muka fara karanta shi a jiya. Ya kawo mana wato siffofin da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya siffanta a malamai matabbata a cikin ilimi. Ya ce ya siffanta su da siffofi guda bakwai. Mun karanta guda biyu ko? Haka ne? Za mu tashi a siffa ta uku. Ya faɗi siffofin nan kuma su ne alamar sa'ada da cin nasara duniya da lahira ta kowanne bawa. Duk bawan da ya samu waɗannan siffofi guda bakwai, ko ya samu ɗaya daga ciki, in ya same su gaba ɗaya to ya samu alamun waɗanda suka ci nasara, kuma insha Allahu alamun ‘yan aljanna. Wanda kuma ya samu wani abu daga ciki to ya samu dai wani abu na daga siffofin ‘yan aljanna. Muna fata Allah ya samu baki ɗaya a ciki. صفة أخو يتي أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه. الله سبحانه وتعالى يصف تاسو ودن الراسخون في العلم دي يصف تاسو دتي واسو ماسو إيماني بجميع كتابه ددك اللي تافنسا ورد لمتشابهه إلى محكمه. هكذا da kuma mayarwa ma'ana daga cikin siffofinsu, su sun yi imani da littafin baki ɗaya, abinda suka gane da abinda ba su gane ba, kuma in suka ci karo da abinda ba su gane ɗin ba saboda rikicewarsa, to suna mai da shi ne zuwa ga muhkamihi, wato su fassara shi da fassarar abinda ya bayyana kuru-kuru. bi qawlihi inda yake cewa yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. الرابعة صفة هدو أنهم سألوا الله العفو والعافية منغتي واسولوك الله سبحانه وتعالى يمس عفو لنغمي لغليف فكنسو والعافية لكم تسألي والله تسألي سو مما ابتلي به الزائغون المنحرفون يسألي سو لغا أبندا أكا جربي كركتتو waɗanda suka kauce daga kan hanya. Za'ir da munharif ma'ana su daya wanda ya karkace. Kunga wannan ai sun yi addu'a cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wannan addu'a ce cewa me fatan Allah maduki ya tsare su kada ya sanya wato karkata a zukatansu, kamar irin yadda suka roki Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani da yake bamu labarin walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قاعدتي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كركا سنيا ونممونا كل أزوكا تمو دنغندا ودندا سكي ما سيماني ونما قالن دليليني نأبن ديغا باتا سوا للي أشي الله سبحانه وتعالى سكي باتا دوان ديسو كما سكي شليا دوان ديسو. الخامسة صفة تبير اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية. ولأن متاني الراسخون في العلم سن اعترافي سن يدد دعو سن يدد دبيور دا ألا يمسو دشلية سوى شلية تألا تي ألا نكم شلية دسو باقو قلون سباني باواني يوان كراتون سبا أما توفيقي نيدغ ألا. Wannan mun yi magana a kansa cikin darussan da muka magana jiya, cewa yana da kyau duk mutum ya yi imani ko wajibi kan ya yi imani cewa shiriya fa daga Allah take. In ya samu kansa cikin shiryayyu to ya gode wa Allah, Allah ne ya so shi ya masa gamdakatar ya tallafa wa garinsa nono kuma yake son sa da rahama, shi yasa ya sanya shi a hanya. Don haka ba komai zai ba illa ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna gode ma Allah, muna yaba masa akan shiriya. Allah kuma ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika qawluhu, wannan shine abin da yake cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. As-sadisa sifata shida annahum, cewa su ar-rasikhuna fil ilmi ma'a hadha, tare da haka ma'ana duk da wannan shiriya da Allah ya yi musu, sa'aluhu rahmatahu, sun roke shi rahamarsa, المتضمنه حصول كل خير واندفاع كل شر. سروكي الله رحمسا مي الونن مي فادي ود تكونشي شين المتضمنه لمن رحمته. المتضمنه صفه ني رحمه دي كو سنن كما تندا مصدري ني ياي ايكين فعلي شي يسا ي نسبه ga مفعولن سا شين حصول يوا ما وما انهم ما هذا سالوه رحمته المتضمنه حصول كل خير واندفاع كل شر. wannan rahamar da ta kunshi samuwar duk wani alheri da kuma tunkudewar da turuwar dukkan sharri. watawassalu ilayhi bismihil wahhab, kuma suka yi tawassuli zuwa ga Allah da sunansa al-wahhab. Kunga bayan sun yi addu'ar, ai sun rufe wannan addu'ar tasu da wani daga cikin sunayen Allah. Wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake yin tawassuli da sunan Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka ga wannan a cikin ayoyin Alkur'ani a ƙarshensu da dama. Wannan mun taɓa magana kuma a kansa, ina jin ma kuma ba sau ɗaya ba, cewa daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana da yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunaye mafi kyau, don haka ku roke shi da su, ma'ana ku roki Allah ta amfani da waɗannan sunaye, ku ce ya Allah domin sunanka kaza kai mini kaza, sai ka ambaci wani daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ka ce ya Allah saboda wannan suna ina roƙonka kai min abu kaza, sai kuma ka roƙi abin da yake da munasaba musamman da wannan suna ɗin. ya alimu allimni ko ya razzaqu rzuqni ya fattahu iftah alayya da makamancin wadannan ko ka kira sunan Allah wanda ka iya haddacewa baki daya gurgudan iya haddarka domin sunayen Allah ba su da iyaka la ufsi thana'an alayk anta kama afnaita ala nafsi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da haka sunayen Allah ba su da iyaka ba 99 bane mun sha magana dai akan wannan to wannan suna al-wahhab yana cikin sunayen Allah subhanahu wataala gashi nan nassi a cikin alqur'ani ka roki Allah ka ce ya al-wahhab ya kai ne al-wahhab mai yawan baiwa domin wahibu shine mai baiwa mai bayarwa wahib ismu fa'il amma aka ce wahhab to mai yawan yi kamar yadda ghafir mai gafarta zunubi ghaffar mai yawan gafarta zunubi mun fahimci bambancin to ya Allah kai ne mai yawan baiwa mai yawan kyautayi ina roƙonka kai min kaza kai min kaza kun ga wannan ana ce masa tawassuli bi asma'illahi alhusna yana ga cikin hanyoyi guda uku na tawassuli wanda dai koyaushe muna zancen su kuma dalibin ilimi da duk sun sani at-tawassulu bi asma'illahi alhusna wa sifatihi at-tawassulu bil a'mali as-salihah at-tawassulu bi du'a'i rajulin salih waɗannan su ne hanyoyi da malamai suka tabbatar suka yadda ba wai kuma saboda son zuciya ba saboda su ne suka zo a nassi a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli ma'anar tawassuli shine me kamar mu ambata je ko me ma'anar tawassuli tawassuli shine ka roki Allah amma sai ka hada Allah din da wani abu kamar kai masa magiya da wani abu duk da yake ba magiya bace kace ya Allah dan kaza kai mun kaza kage yanzu me mafi girman abin da zaka roki Allah subhanahu wataala da shi shine abin da ya umarni a cikin littafin sa walillahi alasmaul husna Allah yana da sunaye da suka fi kowanne sunaye kyau sai ce fad'uhu biha to ku kira shi ku roke shi shi Allah biha da su waɗannan sunaye din ku riƙa daga hannu ku ce ya karimu ya kaza waɗannan sunaye ku ambace shi da waɗannan sunaye ku roke shi ku ce ya Allah saboda albarkar waɗannan sunaye naka kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza ko sifofinsa ya Allah kai ne mai arzutawa ya Allah duk wanda aka ga talaka kai ne ka sashi talaka duk wanda ka bashi arziki babu wanda ya bashi kai ne ya Allah duk wani mai ji da kansa kai ne ka bashi matsayi ya Allah ka bani abu kaza ya Allah ka taimaki wani kaza irin waɗannan abubuwa ma'ana duk abin da zaka roƙa ka hada da wani abu da sunan Allah ko siffar Allah subhanahu wata'ala ya Allah babu wanda yafi ƙarfinka ko da Hausa ka faɗi wannan ba laifi bane ya Allah kai ne mai ƙarfi kafi ƙarfin kowa kai ne al-azizu mabuwayi kuma kai ne al-qaharu kai ne al-jabbaru wanda ya zalunce ni abu kaza ya Allah kai mana maganinsa wannan hanyar addu'ar wanda aka zalunta kenan to in kai wannan kuwa Allah subhanahu wataala yana amsawa to haka nan wanda ke son da wanda ke son arziki wanda ke son wani abu duk abin da kake son bayarwa ne a baka to ka roki al-wahhab shine Allah subhanahu wataala ya al-wahhab kuga abinda su waɗannan suka yi kenan waɗannan bayin Allah bayin sun ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana sai suka ce me wa hab lana min ladunka rahmatan ka bamu kuga da suka roki a basu rahama din sai kuma suka ce innaka antal wahhab innaka nan domin inna in ta zo bayin hukunci a cikin babin masalikul illa abun malaman usulul fiqh hanyoyin da ake gane ta'alili ko a ce hukunci kaza ga illar da ta sa ya zama abu kaza shine hukuncinsa yadda har za a iya ɗauka a yi bina'in kiyasi a kai daga cikin hanyoyi akwai lafuzza da yawa a cikinsu akwai fa'un ta sababiya kamar yadda muka karanta a wannan walillahi al-asma'ul husna ko dai sai ya Allah shi ke da sunaye mafi kyau sai ce fad'uhu biha ngani fa bi sababi kauni asma'ihi hiya alhusna ngani husna min jami'il asma saboda kasancewar sunayen nan nasa su suka fi na kowanne mutum ko kowanne abu kyau babu sunan da ya kai na Allah kyau to don wannan dalilin ku kira shi da waɗannan sunaye. Wannan fa'un abinda take nuni kenan. To fa'un ɗaya ne daga cikin harufan da ake amfani da su a gane illa. To daga cikin su kuma akwai inna. Inna ma tana ciki. Kun ga nan da suka ce wa hablana min ladunka rahmatan. Sai suka ce innaka antal wahhab. Innaka ma'ana ya Allah ka ba mu rahama daga gare ka. Bayan sun faɗo ne suka ce ai dama kai ne mai yawan baiwa. Ma'ana kenan mun roƙi wannan yawan baiwa wa rahaman nan ne saboda mun san kai ne mai yawan baiwa mai yawan kyauta. Kun gane larabcin shi? To don haka ashe kenan wannan tawassuli ne. Ta nan malami ya fahimci wannan cewa tawassuli ne da sunan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab. As-sabi'atu siffa ta bakwai daga cikin siffofin da Allah ya siffanta waɗannan bayin Allah da su. أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه. الله يبام لبادي دنجندا تيوا وأن متنسمي إيماني كما سنسكن كان تيبابو كوكونتو دلن تاشن القيامة سنية دا أقويلانا سنن تاشن تاشن القيامة. ربنا إنك جامع الناس هو ليوم لا ريب فيه. يا الله كيني منسن كيني وانا كي تتر متاني nan an faɗi mutane ba a faɗi aljanu ba ba dan wai banda aljanun ba dan haka ba a daukar mafhumi anan a ce iya mutane ake tarawa mun gane wannan yawa amma saboda galibi dama nan a wannan qur'ani da mutane ake magana sune wanda ake wa tawjihin khitabi gare su duk da cewa aljanu suna shiga tabba'an to suka ce ya Allah kai ne mai tattara mutane domin wani wuni wunin nan babu kokonto a cikin sa to kun ga ashe kenan sun yi imani sun sakankance me kawo zancen imani fadatta su me kawo zancen yaqini la raiba fihi kun gano nan abubuwan biyu duk suna nan a cikin nasu yawa fadan da suka yi ashe sun yi imani shi yasa suka fada cewa ya Allah kai ne mai tare mutane sannan me ya nuna cewa suna da yaqini da suka ce la raiba fihi li yawmin la raiba fihi shine yawmul qiyama wa khawfihim minhu kuma Allah ya ba mu labari dangane da tsoron da suke na wannan rana ta ina muka aka hango cewa suna tsoro tun daga inda suka ce ya Allah karka karkatar da zukatanmu ko tun daga nan suka tsorata domin sun san Allah shine mai shiryarwa shine mai karkatar da zukata kuma suka tabbatar masa cewa shine mai tare mutane ran tashin alkiyama kuma tun da yace za a hadu babu sabani akan abinsa in yi alkawarin abu sai ya tabbatar to ashe kenan wannan rana ranar da za a ji tsoronta ce tunda sun tabbatar da za a tare mutane sun tabbatar da babu kokonto za a tare mutanen nan in kuma an tare mutane sakamako ake bayarwa na ayyuka wanda ya aikin kirki a bashi sakamakon kirki wanda ya aikin banza a bashi sakamako wanda yake ya cancance shi ashe kenan sun san idan suka je ga Allah subhanahu wataala a wani hali marar kyau to suna tsoron Allah madaukaki zai musu azaba kuma in yi alkawari shi mai cikawa ne mun fahimci abu to daga nan aka hango cewa akwai maganar Allah ya bada labarin cewa sun ji tsoron nan tashin alkiyama shi yasa har suka faɗi haka yace wa hadha huwa almujibu wannan kuma shine ke wajabta ke sabbaba tilas lil amali mutum yayi aiki aikin da zai zama arradi'i anil zalal wanda zai tunkuɗe shi ya tsawatar da shi asalin radi'i shine tsawa a tsoratar da mutum anil zalal daga karkacewa idan mutum baya son karkacewa dama me zai sai bi yi nayi bari na bari inji ba haushe ko Allah ya ce mai kaza to a ganka cikin masu yin kaza Allah ya hana kaza to kar a ganka cikin masu aikatawa a ganka kenan a cikin wanda ba sa yi mutumin da yake yin wannan to shine ya zama ya aikata abinda zai kawar da shi ya tsoratar da shi daga karkacewa Allah muke roko ya tabbatar da mu kada ya karkatar da mu thumma qala ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya faɗi wani abun kuma daban mai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a wa ulaika hum waqudun na lalle waɗanda suka kafirta an yi italakin kufuru anan ba a faɗi ba a yi ƙayyade shi da wani abu ba imma alkufuru billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi aw bi jami'i akhbarillahi ta'ala fil qur'an duk ba a yi wannan ƙaidin ba sai aka ce innal ladina kafaru lalle wadanda suka kafirta to duk mai kafirci ya shiga cikin wani mun gane sawa'un sababin kafircin sa kin imani da Allah ne ko ko sababin kafircin sa shirka ce bautar wani wanda ba Allah ba ko ko ƙaryata wani labari ne ko ridda ce mun gane duka inda mutun ya mutu akan kafirci nan kuma ana zancan wanda suka kafircin kuma suka mutu akan kafirci tunda har an yi zancan wutar jahannama kun gane wannan wannan ma wata aya ce da fassarar ta take bukatar wata aya wace ayar ce za ta fassara mana wannan tunda idan mutum ya karanta innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'an wa ulaika hum waqudun nar tunda an kawo zancen waqudun nar zancen me ake yi kenan zancen duniya ko zancen lahira zancen lahira to zancen lahira kuwa ana sa mutum a wuta ne ya dawwama a ciki idan ya zo da wani irin hali in ya zo a kafiri ya mutu yana bauta wani wanda ba Allah ba ko kuma a halin dai kafirci ashe kenan wanda bai mutu ba a halin kafirci ko yayi kafirci da sai ya tuba ya bar kafircin ya koma musulunci to ya fita daga wannan sakamako mun fahimci zancen to yace innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'an ay lan tughniya anhum hadhihi al-ashya shay'an wadannan abubuwan duk ba za su wadatar da su komai ba la dukiya la ya'a babu wanda dukiyarsa da ya'yansa za su yi masa amfani su hana Allah ya azabtar da shi duk dukiyarka duk kudinka shi a dukiya ko wa ko na abu ba dukiya a ammu min kudi ai haka ne ko ba iya kudi shine dukiya ba dukiya ta kunshi da kudi da abin da ba kudi ba da kudin da gidaje da filaye da abubuwan mallaka da za a iya juya su duk wannan ana ce masa dukiya to duk yawanta da mutum ya mallaka ba za su yi masa amfani ba su tsare shi minallahi shay'an wani abu daga Allah wannan ana nufin babu abin da za su yi masa na amfani ko da gwargwadon kwayar zarra na azaba aka so a yi masa to wannan dukiyar ba za ta tare ba wannan shay'an din saboda tawaggulinta cikin nakira ya nuna mana wannan abu kwata-kwata ba wani amfani da dukiya za ta yi maka kwata-kwata babu yadda za a yi ɗanka ya maka amfani in an je lahira da kafirci da dukiya da ɗa komai adadin yawansu to ba za su yi amfani ba ran tashin alkiyama kun ga ashe kenan wannan wanne wa'azi ne ya kai wannan ƙarfi cewa mutum ya bar duk abin da zai nisanta shi daga Allah ya koma ya bautawa Allah kada ya bari ya mutu a wani hali ba na musulunci ba yace ka da abi ali fir'aun kamar yanayi da ɗabi'a da al'adar ali fir'auna ko kamar yadda ya gudana ga ali fir'aun ga mutanen fir'auna alinan ana nufin atba'u fir'aun da shi da mutanensa na manji ba na faɗi ayi ko ulaika hum waqudun nar wannan su ne makamashin wuta in an ce waqudi wanda ake rura wutar jahannama da su da waɗannan kafirai su ne waɗanda za a rura wutar jahannama da su kamar yadda ya gudana ga ali fir'aun walladina min qablihi da waɗanda suka zo gabaninsu idan mun fassara wannan kada'abi ai kama jarali wannan yana nuna mana kenan me cewa mutanen fir'auna suna wuta ashe wannan dalili ne cewa wutar jahannama tana nan ƙaryata zancen yan jahamiyya musamman irin su da mu'tazilawa ma da suke cewa Allah bai yi wuta ba bai yi aljanna ba wai inda ya yi su yanzu almubazzaranci ne sai dai ran tashin kiyamar bayan an yi hukunci in za a sa mutane a ciki to sai a gina tunda shi lamarin su ai kun fa yakun ne dan me za a yi yanzu kuma sai ta zama haka ba ai komai da su ba wannan dai in ji masu shigar da hankali su bar nassi su ne dai wanda muke zance jiya yan bin shubuha da bin mutashabihat a rabu da muhkamat sai a kafa abu da hankali to wannan kun ga akwai raddi gare su tunda dama Allah madaki ya ba mu labari a wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adha bayan an fadi azabar da za a yi musu al'anan duniya wanda malamai suke amfani da wannan a matsayin azabar kabari nan tashin alkiyama kuma sai a shigar da su ashadda al'adha ashe kenan wannan abu ko azaba ta duniyar wanda ake yi a cikin kabari ita ma tana ne ita kada bi ali fir'aun walladina min qablihim da wadanda suka zo gabanin su kazzabu bi ayatina sun qaryata ayoyin mu fa akhadhahumullahu sai Allah ya rike su ya damke su bi dhunubi ma'ana ya kama su da laifin su da wannan zinubin da suka yi wallahu shadidul iqab Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tsananin uquba uqubar sa mai tsanani ce tare da cewa shi mai kuma tsananin gafara ne wannan mu tsaya iya nan dan mu samu lokacin da mu karanta abinda malam sa'adi ya ambata mana a cikin tafsirin in kuma mun zo kan aya ta gaba ma dawo kanta insha Allah yukhbiru ta'ala anna al-kuffara bihi wa rusulihi الجاهدين بدينه وكتابه نن نعرفه الله ينبأ ملابري أو أن آية ذيك فإن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار الله ينبأ ملابري نه سوى الكفار به كافري ودسك كافر تدشي وبرسله سككما كافر سوى من ذن ننسى الجاهدين بدينه ما سوء إنكار سنة وتمسن addinin Allah ba su yadda da shi ba wa kitabihi da littafin Allah to su waɗannan qadista haqqu al-iqaba sun cancanci uquba kun gani kun ga zancen hukunci kun ga irin wannan ita ce fassarar malamai sai ce waɗannan da wannan aikin da suka yi sun cancanci uquba me ma'anar sun cancanci uquba ya nuna mana ba idan suka rayu ba su mutu akan kafirci ake dora musu wannan hukunci ba sai idan sun mutu akan kafirci wannan hukunci yake hawa kansu amma in mutum bai mutu ba to hukuncin sa shine ya cancanci kaza haka ake cewa mun fahimci wannan ko kafiri ne kafiri a yanzu yana kafirci da a ce in ya mutu akan haka to sakamakon sa shine shi da wamman dan wuta ne ko kuma a fadi yadda Allah madaukaki ya fada kuru-kuru da ma'anar wancan din kamar yadda Allah muke faɗa ai kun ga ba a sa wannan kaidin ba to amma shi ake nufi lalle wanda suka kafirta to ɗan wuta ne in kai itlaqin ma to ma'anar sa ne cewa wanda suka mutu a kafirci ban sani ko kuna gane me nake nufi domin idan mutum bai mutu a kafirci ba koda ya taba yin kafirci in bai mutu a kafircin ba ya sunan sa a ƙarshen lamari a me za a tashe shi a kafiri ko a mumini in dai bai mutu da kafirci ba za a tashe shi a mumini kun ga ashe kenan a duniya in ana zancen sai a ce wannan mutumi aikin nan da yayi ya cancanci kaza kun gani ya cancanci wannan azaba in ya mutu akan haka to shikenan wannan azaba za ta tabbata su ne wanda Allah madauki ba zai karbi cetan su ba da dukiya da ayyuka ba za su yi musu amfani ba saboda me sun mutu akan kafirci wanda koyi mutu akan zunubi bai kai kafirci ba to shi Allah na karbar ceto akan sa ko an sa shi a wuta Allah na fidda shi saboda imani a mai da shi cikin aljanna wannan rahama ce ko ba rahama ba karama ba ma Allah ya riskar da mu rahamarsa babbar muke fata wanda ba sai an shiga jahannama sannan a fito ba eh babu wanda ke fatan ya shiga jahannama Allah ya tsare mu shiga wutar jahannama mu samu shiga aljanna dukhulan awwaliyan la dukhulan akhiriyan ko ma'aliya Allah subhanahu wa ta'ala ya dai ba mu tawfiki yace waɗannan qadista haqqul iqaba wa shiddatul azabi sun cancanci azaba da kuma tsananin uquba da kuma tsananin azaba dan me bi sababi kufrihim shine ma'anar bi kufrihim wa dhunubihim saboda kafirci su da zunuban su wa annahu la yughni anhum maluhum wala auladuhum shay'a kuma da dukiyar su da ƴaƴansu ba za ta wadatar da su komai ba wa in kanu fi dunya yastadfi'una bidhalika an-nakabati allati taridu alaihim ko da dai a duniya sun kasance suna kokarin tunkude an-nakabat musibu da bala'o'i iri-iri da suke aukowa kansu shine allati taridu alaihim wanda suke gangarowa su fado musu taridu ba ta ruddu bane taridu abu ya fado maka ya gangaro maka ai idan mutum yana a nan duniya yana da ƴaƴa kuma yana da dukiya yakan yi alfahari da su musamman in ƴaƴan masu amfanarwa ne a da ɗa musamman ɗabi'a irin ta mutanen da ɗin samun ɗa ba ƙaramin baiwa ba ce kuma har yanzu ma hakan take samun da bai wasa kuma ba a samun ciwo da radadin rashin da sai ga wanda ba shi da shi ko ba haka ba wanda yake da shi tun farkon aurensa ya samu godiyarsa ga Allah ba ta kaiwa wanda ya dade bai samu ba sannan ya samu haka ne ko ba haka ba kuma ka bincike tunda wannan abu ne mujarrab a tsakanin mutane don haka agun dan adam yana kafafa da cewa yana da yaya yana kafafa da cewa yana da dukiya saboda da dukiyar nan da yayan nan sababi ne na karfi dan adam a rayuwarsa yana san dukiya da za ta iya sayan komai da ake iya sayan sa sannan yana bukatar karfi in ba shi da dukiya yana bukatar karfin da zai tsare masa wani abu wanda saboda wannan karfin za a kyale shi in yana da wani abokan gaba da yake so ya halaka shi in aka dubi yana da yaya manya da za su iya kaza ai ana kyale shi sai a ji tsoron sa to shine abin a duniya waɗannan mutanen yastadfi'una bidhalika ay bil amwal wa bil aulad yastadfi'una annakabati allati taridu alayhi bala'o'i da suke auko musu suna amfani da su aje a sai abin da za a saya ai maganin talauci aje a sai abin da za a saya ai maganin wata damuwa ƴaƴa kuma ko mutun ya tinkaro ka zai maka wani abu suna hararar mutun shikenan sai ya juya ba zai iya yin komai ba haka dai ina nufin a al'adar yadda dan adam yake tunani amma yanzu zaka gani me bambancin zamanin yanzu da zamanin da yanzu zaka ga akwai ƴaƴan amma abun wani ƴaƴan hatta a duniya ba su yi masa amfani ba ko saboda bai ba su tarbiya ba bai sa su a hanya ba domin yawan quantity ba shi ake so ba me ake so quality aka fi so ba tarin ya yanzu wani zaka ga yana da ƴaƴa 20 wani 30 wani 40 wani ma ya manta sunan wasu ɗansa ne ya haife shi amma sai ya tambaya wancan waye ma ana samun wannan abun a rayuwa ana samu wani kuma bai tarbiya ga ƴaƴan ba ta yadda da girman su da rashin girman su ba abin da za su iya kare masa ba su yi karatu ba yadda za su iya zama wani abu har su tsare masa abin da ake tsarewa dan adam a duniyance kun ga ashe yana da muhimmanci wallahi mu kula da tarbiyar ƴaƴa da zai zama abin alfahari ne irin wannan yadda zai zama ya tare maka wani abu a duniya in har ka sa shi a hanya ya zama mutumin kirki ya hankalci hankali irin nasa na kansa zai iya rike kansa ya zama mutum amma wanda yake ba zai iya ma komai ba la'alla ma sai ka mutu sannan amfanin sa yazo wannan kuma ba bana nufin cewa ya zama asalin bukatar da shine dan yi maka amfanin duniya ka kiyaye wannan asalin bukatar da a duniya babban abin da zaka samu ta hanyar sa shine ka samu ladan tarbiyyar da zaka yi masa ba abin da yake wannan muhimmanci domin shi kadai wannan shine zai je ma lahira idan ku ba wannan ba dan karfin sa dan ya zama wani babban ma'aikaci ya hana ai maka wani abu mara kyau ya hana zagin ka saboda yau danka shine kaza a gari misali wannan duk iya duniya amfanin sa take amma in kai masa tarbiya ya zama ya zama babba ya samu mulki bai zalunci kowa ba to ka samu nasara ya samu ilimi mai amfani da zai amfani al'umma ya tashi a matsayin mai tausayi yana tausayin ka yana tausayin jama'ar unguwa yana tausayin jama'ar gari yana tausayin jama'ar jiha yana tausayin jama'ar kasar su yana tausayin al'ummar duniya baki daya to ne shine kai tarbiya ka haifar da wani bangare na al'umma da al'umma take so amma wanda za a same shi da shan kwaya shaye-shayen giya bata ayyan mutane liwatsi da zina da makamancin wannan wa yake sha'awar irin wannan mutum taran su bala'i ne ga al'umma ba abin da za a sha'awar a same shi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya sa mana albarka a ayyan mu Allah ya musu albarka Allah kuma ya tsare su daga kowace irin fitina Allah ya sa mu samu ladan tarbiyyar su inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana yace wa yaqulun kuma suna cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin kun gani su zatan su malancin idi yana cewa dama a wannan wurin a wannan ayar Allah bai gaya mana cewa wannan korewar amfanin ƴaƴa da dukiyar da ya kore cewa ba za su yi musu amfani ba wannan korewar raddi ne akan da'awarsu ko ba raddi bane a wannan ayar bai fada ba amma a wasu ayoyin ya fada daga cikin ayoyin su ne wannan ayar mun gane suna cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan mu ai mun fi kowa yawan dukiya, mun fi kowa yawan ƴaƴa, don haka wa ma nahnu bi mu'azzabina, mu ba za a yi mana azaba ba. Kun ga fa kenan suna zancen ashe yadda ƴaƴa suke musu amfani a nan duniya za a hana wani ya zo ya taba su, tsammanin su shine in an je lahira ma haka yayin za su yi musu, don haka suke kore cewa ba za a yi musu azaba ba. Kun gane wannan zancen? To shine Allah maduki yake ƙaryata wannan magana ta su. Akwai wasu daga cikin ayoyin da dama da suka faɗi irin wannan. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin cewa afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada ko attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda. Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari, afara'aita alladhi kafara, shin baka ga wanda ya kafirta ba, ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala, ya kafirce wa kai ayoyinmu, wanda ya kafirce wa ayoyinmu, har yake cewa la'utayanna malan wa walada, ai shi za a bashi malan wa walada. Malan shi zai ce nan suna nufin fa a lahira, wai yadda duniyan nan suke da ƴaƴa da mata, to suna sa ran wai a lahira ma za a ba su da ƴaƴa da matan da za su kare musu abinda ake samu na bala'i a lahira, ya'ani fil akhirah, kama utituhu fid dunya, kamar yadda aka bashi a duniya. Kun ga wannan ya nuna ashe tunaninsu ƴaƴan nan da dukiya suna me, suna amfani wajen hana su samun azaba. Gashi wancan wa man hanu bi mu'azzabin, ga kuma nan abinda suke faɗin cewa a lahira za a basu wato wannan. Har a wata a wani wurin kuma Allah madauki yake bada labarin wani wala irru ji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna, inda za a maida ni zuwa wurin Ubangiji na, to a wurinsa ina da mafi kyau. Yana nufin me? Abinda yake da shi a nan ai shine mafi kyau a wurinsa. A mizani da hankali irin nasa baka kai komai ba, in baka da kuɗi baka da ƴaƴa, don haka a lahira ma abinda yake tsammani zai samu kuɗi da ƴaƴa, kuma zai samu ma mafi kyau Allah zai bashi. Kun ga ashe tunaninsu shine a lahira za a basu dukiya da ƴaƴa da za su hana su. A wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala a wata sura yake cewa wala irru dittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, wana suratul kahf. Wannan qiyasan minhu lil akhirati ala dunya, saboda yana kiyasin lahira akan duniya, yadda duniyar take wai haka lahira take. Ai ana samun wasu ma masu irin wannan zancen ko an duniya wai ka ci ka more, wani ma dan tsabar abu zai cewa ai daga duniya sai Kaduna, daga duniya za a wuce Kaduna kuwa, abin ya fi karfin Kaduna, daga duniya sai lahira, sai gaban Allah, ba ƙarya ba abin da zai ma amfani, sai aikin da ka aikata mai kirki, kuma sai da imani, in ba haka ba abin da waɗannan abubuwa za su yi mutum a duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare, ina faɗin waɗannan abubuwa ne za ka ga akwai takaici ka samu musulmi a zamanin yanzu yana irin wannan magana. Haka ji wani yana cewa wai ku da kuke zancen lahiran nan wai waye zai gano ne, kaga wannan fa kafirci ne, idan yana ko domin yana kokontan lahiran ma akwai ko babu. Kuna ta damun mu da wa'azi akan za a mutu za a tsaya gaban Ubangiji, ku din me kuka yi, kuma waye ya je gano ma wannan abun wai haka yake? Ma'ana kenan tunda ba a je an gano ba bai yadda ba. To wannan dama ai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan abubuwa. In kun kula arkanul iman din nan guda shida, arkanul iman ai dama suna da alaka ne da a'malul qulub, sabanin al'amalul zahira na cikin arkanul islam. Arkanul islam a amalu zahira ne, kai sallah, kai azumi, kai zakka, aikin haji, bayan shahadatu Allah ilaha illa Allah zaka faɗa. Sannan imaninka da Allah wanda ya kunshi waɗancan abubuwa ɗin, imani da mala'iku, kaga Allah wa ya ga Allah? Babu wanda ya ga Allah ko babu a duniya da wannan idan da yake cikin fuskar mutum, babu dan adam da ya ga Allah da ido. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya ga Allah a mafarki. Shine kuma abinda Ibn Abbas ya fassara ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fuadihi, ya ganshi da zuciyarsa. Mun fahimci wannan? Banda wannan da ido dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah, kuma babu wani dan adam da ya ga Allah. A yanzu kuma duk wanda zai ce maka ya shiga wani yanayi da ya ga Allah, ƙarya yake kafa'an, babu tantama akan wannan. To Allah tunda ba gani ba wanda ya ganshi, cewa mu imani da shi menene? Wajibi ne, ba wadancan hukuncin ba, imani ne da gaibi, imani ne da gaibi, sannan imani da mala'iku, waye ga mala'iku shi ma imani ne da gaibi, sannan imani da littafai cewa Allah ya saukar da wasu littafai kafin alqur'ani sannan ka hada da alqur'ani mun ga wadannan wannan akwai littafai da yawa da Allah ya bada labarin ya saukar da su amma bamu gansu ba wasu mun gani wasu bamu gani ba haka manzanni mun ji labarin wasu a qur'ani wasu bamu ji labarin su ba to duk wannan tilas kai imani ranan lahira wajibin ka kai imani duk wanda bai dade lahira ba kafiri ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da yawa yake fa in ya hada al-imanu billahi sai ya hada da al-yawmil akhir kun ga saboda shi abin da shafi imani da manzanni da sauransu akwai wani abu da wasu sun an ga wasu littafan ko an ji labarin wasu amma maganar lahira subhanahu maganar lahira da tsayuwa gaban ubangiji duk wanda bai imani da ita ba haka nan duk wanda bai imani ma dai da sauran ba kafirci ne hukuncin sa haka wanda bai imani da kaddara ba to wannan shine yake mai da mu kan wannan a cikin suratul baqara da Allah yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi wannan shine imani da gaibin duk mutumin da dama bai yadda da ran tashin alkiyama ba har yake cewa waye je gano to Allah dai sauke yana cikin wanda suke kafirai ba su imani ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum shi bakai ko a wata ayar Allah manke yana cewa ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin usari'u lahum fil khairati bal la yash'urun su suna tsammanin abinda muke ba su na dukiya da ayya wata gaggawa ake musu na wani abun alheri ba wani abu bane iyakar amfanin sa shine a nan duniya babu wanda zai dauki wani abu na dukiya ya tafi da shi lahira ko ba wanda dukiya ko ayya za su yi ma amfani a lahira Allah ce balla ya shuru basu ma sani ba ba sa ji ma a jikin su kuma basu fahimci abu ba kaga wadannan ayoyi suna nan da yawa sannan Allah mulki ya gaya mana wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ngani duk wannan suna fassara mana wannan ayat da muke karantawa da ƴaƴan da dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne suke ƙara muku kusanci ba a wurin mu inji Allah subhanahu wataala don haka ya ku ƴan uwa ya al'ummar musulmi ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mai girma da daukaka dukiya da ƴaƴa ba su ne abin nema kuma su ne kwata kwata burin duniya ba akwai burin lahira ko a duniyar ba iyakan abin da ake nema ba kenan in an samu ƴaƴan a samar da masu tarbiya in an samu dukiya a samu ta halal ba ta zalunci ba kuma a ci da iyali ta hanyar abin da ya halatta sannan a tsaya gaban ubangiji a iya karewa domin duk abin da mutum ya mallaka ran tashi alkiyama sai ya kare a ina ya samu me yayi da shi ya akai kuma ya akai duk sai yayi bayani to wannan dai mu koma cikin abin da malamin ambata mana na littafin sa sai ce fayumul qiyamati yabdu lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun ran tashin alkiyama abu zai bayyana musu daga Allah me zai bayyana abinda basu kasance suna tsammani ba su tsammanin su da dukiyar su da ƴaƴan su za su yi musu amfani ko ran tashin alkiyama ko sai ya zama abinda suke tsammanin nan na amfanin ƴaƴa da dukiya sai ya zama ashe ashe ba haka bane dukiya da ƴaƴa ba za su yi musu amfani ba Allah madauki ya ga mana wa badalahum sayyi'atu ma kasabu sai mummunan abinda suka tsoruta suka aikata badalahum sai bayyana gare su wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un abinda suka sance suna yi na izgilanci sai ya kewaye da su ma'ana ba inda za su fita sai ai musu azabar sa walaysa lil auladi wal abwali qadrun inda Allah da dukiya da ƴaƴa ba su da wata alƙadari da wata kima da wata daraja a gun Allah duk ƴaƴan mutum suna hana shi ya shiga wuta shine abinda Allah ke faɗa ba su hana shi dukkan mutumin da bai san ya zo duniya ne dan ya samu sababin da zai hana shi shiga wuta kuma ya samu sababin da zai sa shi shiga aljanna ba bai san haka ba to ba shi da hankali ya kamata mu san cewa ba mu zo duniya kawai dan a ci a sha a yi aure a kwanta da mata a haihu ƴaƴa su yawa ti shikenan mun gama buƙatar mu ta duniya ba wannan ba ita ce buƙatar duniya ba buƙatar ka ta duniya ita ce duniyar ta zama maka sababin da zaka taka ka shiga cikinta ka tsallake ka je lahira kuma a lahira ka samu sakamako mai kyau amma in ka da duniyar ita ce manufa ta ƙarshe don ita kake komai to sai a ga abin takeici kuma abin nadama Allah tsare mu daga nadama sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka mina ne wa innama yace innama yanfa'ul abda imanuhu billahi wa a'maluhu as-salihatu abinda zai amfani bawa shine imaninsa da Allah da ayyukansa na kwarai kama kala ta'ala kamar da Allah muke faɗa wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ba dukiyoyinku da ƴaƴanku ne za su kusantar da ku kusanci zuwa ga gare mu ba inji Allah illa man amana wa amila salihan sai wanda ya imani ya aikata aiki na kware kun gani sharadin gashi an fada shi yasa zaka yi mamaki kaga mutun ya dauka a duniyan nan sa'ada da cin nasara yadda bature zai ce wane ai a rayuwarsa is successful haka ake cewa ko in wani yayi karatu ya gama primary ya gama secondary yayi jami'a da yayi jami'ar ya samu digirin farko ila an samu na biyu an yi na uku shikenan kuma an samu babban aiki an yi gida babba an yi mata ko mata an yi ƴaƴa maza da mata ko ga motoci ana amfani da su sai ka ji an ce kai wani ai ya ci ribar rayuwa is successful ya samu nasarar rayuwa ko ba haka ake cewa wannan shine mizanin duniya to abinda ake so ka gane wallahi wannan ba mizani bane da a ce wannan mizani ne da shi zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko domin idan a duniya a ce in duniya ta yi maka kyau lahira ma za ta yi maka kyau in duniya ba ta yi maka kyau ba lahira ma ba za ta yi maka kyau ba to da abu ya bace da annabawan Allah ku duba dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo shi ne fi kowa daraja kullun ina ba ku wannan misali mutum ya je Madina ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dakunan da ya zauna da mata tara a ciki dan wurin filin yadda fadinsa kawai yake iyakarsa kenan kowace kuma da dakinta da ban dakinta haka su tara a lokaci guda iya wannan wurin bai kai filin wani a cikin kunan ba fili dai da za a ce fili a zo ana tarin rigima a kansa ana kaiwa shari'a kotu fili na bai kai filin wani ba ballantana manya-manyan mutane masu mansions da yawa wani a kowace headquarter duniya yana da gida duk inda ya je wai shi kada ya kwana a hotel kuma sannan sauran kwanakin ran da bai zo ba ai ta biyan kudin masu albashi masu ba da fulawa masu ka albashin masu maintenance da sauransu duka daga cikin kudinsa ina alfahari shi ya kai ga wannan matsayi he is me successful haka ake cewa to success alamar cin nasara a duniya wallahi ba wannan bace da wannan ce kamar da na ambata mana da ba mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bi dakunan matansa yana cewa ina abin karyawa dukan su ce masa yau ba abin karyawa sai ya ce to yau na tashi da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa ai wata biyu na uku ya kama ba a hura wuta hayaki ya tashi da za a dafa ko a bararraka wani bararrake da za a sa a ciki ba sai dai a sha ruwa baki da dabino wata biyu kan zan kai ne yanzu a ce ka rayu a gidanka da dabino da ruwa ya za ka yi ka rika yawo kenan kana complain duk gari wallahi yau babu na kaza ai an rasa yadda za a yi ne mutane masu yawan bi suna roke-roken nan da za ka tuno irin halin da sahabbai suka shiga ai ba mu shiga irinsa ba irin wannan yunwa duk irin abin da ake ciki a yanzu mutum baya rasa abin da zai sa a bakin wanda ya fi dabino ya fi ruwa ko ba haka ba ne da wahala mutum ya fito daga safe har dare a ce bai samu karewa ana samu bance ba a samu ba amma bai zama shi ne ruwan dare ba shi ne galibi ba to ballantana mutum ya maida rayuwarsa kullum roƙo kullum bambaɗanci kullum sai ka kai ƙarar Allah gun ɗan adam yau na tashi babu kaza yau na tashi babu kaza kuma shi ma wannan dan adam ne shi ma yana fama da kansa ba haramtawa akai in hali ya kai hali a tashi a ce a taimaka wa wani ba mun san wannan ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana amma mutum ya dauki wannan abun sana'a sana'arsa kullun shine kofar gidan wani kullun kofar gidan wani har hankalinsa tashi yake yana jin haushin wai ba a taimaka masa ba Allah ya baku ne don ku bamu ba zakka aka wajabta a baka amma duk abin da ba zakka ba in kai dan uwan wani ne to akwai haƙƙin karaba shine wajibinsa shi dan uwanka ya kula da kai amma duk wanda ba dan uwanka na jini ba a dora masa wajibi ba duk abin da ya sunansa nafila lada yake so baka da ikon ka ji haushin wani a unguwa saboda yana da wani abu bai taimaka ma ba don haka wajibi kowace tace ne mu aikin sa abinda Allah muke dora mu akai kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya cire mana wannan irin abubuwa da tumasanci da kuma lalaci da abin da zai kai ga mummunar hasada da zamu zo mu ta jin haushin junanmu kuma babu dalili da a ce duniyan nan mizani ce har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana inda a ce duniya gaba ɗayanta ta kai darajar da kima ta fiffiken sauro ko sauran ma, da kafiri bai sha muku ruwa ɗaya na ruwa ba a rayuwarsa, da Allah ba zai bashi ba, saboda duniyar ta fi ƙarfin a bashi ita inda da ta kai sauro, to duniya ba ta kai sauro ba, shi yasa Allah zai ba kafiri, kafiri ya zagi Allah, kafiri ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi abin da ya ga dama, kullun abincinsa giya, abin aikinsa zina, aikinsa liwaɗi, cin haram, naman alade, amma Allah maɗauki ya bar shi ya bashi dukiya, haka ake ko ba haka ba? Amma shi ne manzon Allah sun ke faɗa, da a ce duniyar tana da wannan ƙimar, wallahi ko ruwa, ruwan kafiri ba zai samu ba, tunda kaga kafiri yana samu yana fantamawa yadda yake so, to wani ya nuna maka wallahi duniyar nan ba komai ba ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahalar duniyar nan har ya kai ga ya ɗaura dutse a cikinsa saboda yunwa, a ɗaura dutse saboda cikin ya ji ɗan nauyi-nauyi, saboda kawai tsabar yunwa ba a samu abin da za a ci ba. Amma sai wanda zai saba wa Allah ya tsammanin yadda yake a duniya, kuma ya tsammanin haka yake a lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud a karya masa haƙorinsa na gaba, duk menene ya faru nan ba musibu ba ne? Amma duk da haka babu mai shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga, a can ne za a ga wane ne yafi wani. Don haka ya jama'a, don Allah mu ɗauki lamarin Allah wallahi ba abun wasa ba, kar mu ɗauki addinin nan abun wasa, kawai wasai abin da muka ga dama za mu yi rayuwar sai da mu muke so mu yi, a'a mu batta mu yi haƙuri. Akwai takura yadda muke ji kila da takura, kuma babu takurar a hakikatan, wani zai ji ya takura ya bar haram, Allah ya ce kar ai kaza ya bari sai ya ji wahala, to dama sai an yi haƙuri saboda mu samu babban sakamako a lahira. Kar mu ɗauki duniyar nan ita ce komai. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jaza'ud dhi'fi, waɗannan su ne masu sakamakon ninkawa wanda ake ribanya walada bima amilu, saboda abin da suka aikata, wa hum fil ghurufati aminun, kuma suna cikin aminci a ɗakuna na benaye. Wa akhbara huna, Allah madauki anan wurin ya bada labari, annal kuffara, cewa kafirai, hum waqudun nar, cewa su ne makamashin wuta, da su za a, mun san da me ake nufi da makamashi, kamar kirare da zaka zo ka sa dan wuta ta kankama sai ka dauko babban ice ka sa, to su ne waɗannan kafirai, su ne kiraren da za a sa wuta ta kankama dan a zo a sa sauran mutanen da suka cancanci shiga wutar jahannama, sai a sa su bayan an sa su. Allah tsare mu. Ai hatabuha, su ne kirarenta, almulazimuna laha da'iman abada, wanda za su lazimci wutar jahannama da'iman kuma abadan. Wa hadhihi alhalu, wannan hali, allati zakara Allahu ta'ala, wanda Allah madauki ya ambata, annaha la tughni, su ne halin da ake nufi cewa wato al'amwalu wal auladu, da dukiya da ƴaƴa, la tughni, ba za su wadatar ba, anil kuffari shay'an, ba za su wadatar da komai ba daga kafirai. Wannan shine halin, halin da mutum zai shiga shine za a rura wuta, wutar ta ruru ta kama ta kankama sannan a sa wasu, wannan ba karamin mummunan hali bane. Allah tsare mu. Sai yake cewa ina ne yace sunnatuhu aljariya, wannan ita ce sunnar Allah mai gudana, fil umamis sabiqati, wannan abin da aka faɗa alhalin nan da ya gabata, to shine sunnar Allah a cikin al'ummomi da suka gabata, duk wanda ya kangarewa Allah, Allah haka zai azabtar da shi. Sannan shi ka da'abi ali fir'aun, ma ya karasa wannan, haka ne ko? Yawwa, yace kama jara li fir'auna, shine ma'anan ka da'abi, kama jara li fir'auna wa man qablahu, kamar yadda ya gudana ga fir'auna da wanda suka zo gabanin sa, wa man ba'dahum da wanda suka zo bayan sa, min al fara'inati al utati tughati arbabil amwali wal junut, na daga fir'auna, fara'ina jam'in fir'auna, sunan sarautar misra ce, al-utat masu taurin kai da girman kan bala'i, al-tughat kuma masu dagawa masu zalunci, arbabul amwali ma'abuta dukiyoyi, wal junudi da rinduna, lamma kazzabu, halin da ya gudana gare su kenan, lamma kazzabu, yayin da suka karyata bi ayatillah, ayoyin Allah, wajahadu ma ja'at bihir rusulu, kuma suka yi musu, suka ƙi, suka ƙaryata abinda manzanni suka zo da shi, wa anadu, suka kangare, akhadhahumullah, sai Allah ya kama su, bi dhunubihim, da zunubansu, dan me, da me ya kama su, adlan minhu, dan adalci daga gare shi, la zulman, idan mutum ya yi zalunci ya yi kafirci, Allah ko ya ce kar ai baya so, idan ya je lahira aka yi masa azaba, an yi adalci ko an yi zalunci? an yi adalci da haka Allah baya zaluncin kowa inna Allah la yadlimun nasa shay'an walakinna nasa anfusahum yadlimun ta Allah kyauta la zulman sai ce wallahu shadidul iqab Allah shine mai tsananin hukuba ala man ata bi asbabil iqabi akan duk mutumin da yazo da sabubban hukuba din wa huwa me ye sababin hukuba wa huwa al kufru shine kafirci wa dhunubu da zunubai al ikhtilafi anwa'iha gurgudan yadda suka sassaba su zunuban iri iri wa ta'addudiha wa ta'addudi maratibiha gurgudan yadda suka sassaba nau'i nau'i zunubi nau'i kaza zunubi nau'i kaza wa ta'addudi maratibiha da kuma yawaituwar martabar su akwai kaba'irai akwai saga'irai da kuma dai yadda Allah madaukaki ya ambata nan ne ko sai mu tsaya a wannan ayar kafin mu tsaya ko dake dole ne mu tsaya nan Allah subhanahu wa ta'ala da yace kada'abi ali fir'auna walladhina min qablihim ko bai ga mana min qablihim din ba su wane min qablihim a wasu wuraren an fada yawa qaumi adin hudin qaumi nuh shu'aib wadannan su ake nufi to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu hakuri dai masa da'a ya bamu hakuri akan barin zunubai Allah ya bamu hakuri akan musibun da Allah yake jarraba mu da su Allah kuma ya tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga shiga wutar jahannama Allah ya tsare mu daga shiga wutar jahannama Allah ya tabbatar da mu akan musulunci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwarmu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.